sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitan shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a cewa an cire wani ƙurjin fata daga kirjin shugaban a watan da ya gabata na wani nau'in cutar dajin fata. Likitan fadar White House Kevin O'Connor, wanda ya yi aiki a matsayin likitan Biden da ya daɗe, ya ce an yi nasarar cire duk wani nau'in ciwon dajin yayin da aka duba shugaban da aka saba yi lokaci zuwa lokaci a ranar 16 ga watan Fabrairu. O'Connor ya faɗa a cikin wata wasiƙa da aka fitar a ranar Juma'a cewa wani gwaji da aka yi ya tabbatar da cire kurjin nau'in cutar dajin fata da baya saurin yaduwa. Ciwon dajin wanda ba shi da saurin girma yana da sauƙin jinya idan an gano shi da wuri. Likitan ya ce wurin da aka cire ya warke sosai kuma shugaban baya buƙatar wata ƙarin jinya. Amurka ta sanar da wani sabon ƙunshin taimakon soja jiya Juma'a ga Ukraine, wanda ya kai kimanin dala miliyan 400, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana. Wannan ƙunshin taimakon sojan ya haɗa da ƙarin harsasai na HIMARS da Amurka ke samarwa, waɗanda Ukraine ke amfani da su yadda ya kamata don kare kanta, da kuma harsasai na motocin yakin Bradley, motoci masu silke da kayayyaki da kuma sauran kayan kula da su, horo da kuma tallafi, inji shi. Za a ba da kunshin tallafin ne ta hanyar amfani da ikon shugaban ƙasa, wanda ke ba shugaban damar bayar da tallafin soja da ayyuka daga wurin ajiyar Amurka ba tare da amincewar majalisa ba a lokacin gaggawa, inji Blinken yayin sanar da tallafin. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya zargi makiya na ƙasar a jiya Juma'a kan jerin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na guba mai muni da ta sa ɗaruruwan yara 'yan makaranta rashin lafiya, musamman 'yan mata a faɗin ƙasar. A wani jawabi da ya yi wa jama'a kudancin Iran da aka nuna kai zai ta gidan talabijin na ƙasar, Raisi ya ce makiya al'ummar ƙasar suna ƙoƙarin haifar da tarzoma a fagage daban-daban a ƙasar. Ya ce makiya Iran sun ce suna neman haifar da matsaloli a kan titina, kasuwanni da makarantu don kunyatar da al'ummar Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya bayar da rahoto a farkon wannan makon cewa Raisi ya ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa kan gubar da aka saka wa yara mata 'yan makaranta a sama da makarantu 30 a ƙalla garuruwa 4 tun daga watan Nuwamba, shi har da birnin Qom mai tsarki na 'yan Shi'a na Iran. Wannan dai shi ne karan farko da shugaban na Iran ya yi jawabi ga jama'a game da abin da ake zargi guba ce da ta shafi yara 'yan makaranta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun tsarin mulkin ƙasar Belgium a jiya Juma'a ta tabbatar da yarjejeniyar musayar fursunoni da Iran, wadda za ta kai ga musanya wani jami'in diflomasiyya Iran da aka samu da laifi da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Belgium da aka ɗaure shi a gidan yari. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Belgium sun amince da yarjejeniyar a watan Yulin bara, amma kuma an jinkirta saboda ƙalubalen shari'a daga wata ƙungiyar adawa ta Iran da ke gudun hijira. Kotun ta ki amincewa da matakin soke hukuncin kotun tsarin mulkin ta faɗi a cikin wata sanarwa da ta fitar. Kodayake alƙalan kotun sun kuma bayyana cewa duk waɗanda aka kama da ake nema a miƙa dole ne su kasance suna da 'yancin shigar da takamaiman ƙara a kotu. Amurka ta faɗa jiya Juma'a ta kakaba takunkumi kan wasu 'yan ƙasar Rasha 6 da ta ce suna da hannu wajen kamawa, gurfanarwa ko kuma cin zarafin shugaban 'yan adawar Rasha Vladimir Karamurza, wanda aka tsare a bara bayan ya yi magana a kan yaƙin Ukraine. Rasha ta kama Karamurza a watan Afrilun bara kuma ta ayyana shi a matsayin wakilin ƙasashen waje. A halin yanzu ana tsare da shi bisa zargin yaɗa bayanan ƙarya game da rundunar sojoji ƙarƙashin sabbin dokoki da aka kafa kwanaki 8 bayan da aka fara mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Amurka nana ta kiran da ta yi na gaggauta sakin kara murza ba tare da wani sharadi ba, kuma ta kudura aniyar tabbatar da cewa yunkurin Vladimir Putin na rufe bakin masu suka biyu nasara ba. Takunkumin wanda ma'aikatan Baitul Mali da harkokin waje suka sanar ya shafi a Rasha da suka hada da Elena Anatolievna Leskaya, Andrei Andreevich Zadachin da kuma Danila Yurovich Mikhaev, saboda mummunan take haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin doka Amurka ta Global Magnitsky.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu leƙa jamhuriyar Niger, inda zamu duba yankunan da ke kan iyakar da Najeriya, inda sha'anin tsaro ke ƙara tabarbarewa. To madalla, albarkacin babban taron nadin sarkin Dogarawa na 7 a garin Dogarawa da ya haɗa manyan ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Niger da babban wakilin shugaban ƙasa da manyan ministoci da membobin gwamnatin ƙasar da gwamnatin tawa Maradi da Doso da kuma Sultan na Maradi Zindiyar da Agadez da kuma sarakunan gargajiya da manyan darakocin ƙasa da sarakunan gargajiya da wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su shafa wa jikinsu toka don magance kalubalen tsaro da suka yi wa kasar tarlaki musamman a iyakarta da tarayyar Najeriya, inda yan bindiga ke sace dukiyar jama'a da yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa. Akan wannan, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shirya mana wannan rahoto.
Albarkacin nadin sabon sarkin Dogarawa Al-Kadri At-Tawal da ke kasancewa na 7 a wannan masarautar da ya gadi Abdul Kadri At-Tawal, an samu halartar manyan fadawan fadar shugaban kasar jamhuriyar Niger da babban wakilin shugaban kasar Fumakwai Gado da ministocin kasar da sultan na Maradi da na Zandar na Agadez da gwamnonin jahohin Maradi Doso da Tawa da sarakunan gargajiya da manyan daraktocin kasar da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanun su da na ma'aikata da manyan 'yan siyasa da ma wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su saka wa jikinsu toka don magance matsalar tsaro da tawa kasar ta jamhuriyar Niger zobe, musamman iyakar Niger Najeriya, kamar yadda gwamnan jihar Tawa Isa Musa ya yi kira a lokacin da ya dauki magana.
Tarbiyyar ka san da sani da kai babban amana kuma ta biyu ita ce wadda tsakanin ka da gwamnati, idan ka san duk matsalolin talakawa na wacce amana ta fara ta hannunka suke biyuwa su zo wajen gwamnati, haka zalika in gwamnati na da shawara in yana da sako ta hannunka zai bai shi ya je wajen talakawa. Kuma Allah ya sa ta hau sarauta cikin lokacin da kasan tana fuskantar babban matsala ita ce ta tsaro. Ina da jin sa wannan ne kina in mun ka taso tun daga bakin kwalli mun ka kai har duku duku busun dinna muna fafama da an kirsa kare azalume waɗanda abinda suke yi suna kaiha suna kintar dukiyar mutane, bayan sun kwakwashe dukiyar mutane da yake ba cikin kasan mu suke ba can wancan gehe suke, sai suna kurkuwa suna tokan mutane suna kan zan ana yin shi ne kika bisa shi, sai an ba su furdin fansa sarki da kai da masu garuruwa talakawa dole sai kun taimaki shugaban kasa da girma Fadumu Ahmed Kokowa da waɗanda mutane, sa'annan kuma al'umma al'ummarku al'ummarmu sanin hankalin taifansa a buɗe ido a buɗe kunnuwa a saurara wannan aiki babban aiki ne don saboda duk al'umma inda duk kwanciyar hankali ya zama to yana samun barazana to al'umma tana cikin matsala kenan saboda shi kwanciyar hankali to arziki kuma shi arziki ba ka san daɗin shi sai ya kuce maka kuɗi don zo da sun kai kuɗi kuɗi sun kuce musu za ku ganin sun koma kawo mahaukata to kan ni abinda mu koma begen kwanciyar hankali kenan sai kowa ya kama kuma babban nauyi yana ga magabata har ma da yanzu sun doka gaba ɗaya sarakuna gaba ɗaya
a lokacin da yake mayar da jawabi da sunan kungiyar sarakunan gargajiya game da sha'anin na tsaro a wurin wannan wankan sarautar dogarawa sarki Hamdullahi ya yi kira kamar haka
kuma a sunan sarakuna muna roƙo ga mutane a yi roƙon Allah Allah ya tabbatar da zai a ƙasar mu na Nijar Allah ya yake da malƙayi wanda aka bar wanda a baya Allah ya kawo mana lariya a ƙasar Nijar wutan da yake kone Allah ya taruwa ga wutan Allah ya dauke mu ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Nijar
a cewar mai baiwa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad shawara ta musamman Malam Zakar Umar wa shirin tubalin tsaro ya kamata kowa ya zama sojan kansa musamman ɗan Nijar da ke zamne a kan iyaka da tarayyar Najeriya domin a cewarsa lokacin da duk tarayyar Najeriya ta yi mura to sai jamhuriyar Nijar ta fara
kowa yanzu kenan sojan kanshi ne police din kanshi ne jandarman kanshi ne kowa babu ƙasar da ƙarhinta ya kai ta tsare kanta ita kadai babu ita sai jama'a sun shiga sojawa ba su isa kayan yaki ba su isa yanzu kayan yaki ma ba su da wani amfani bannan da za a yi ba da kayan yaki ba ta haihuwar da kayan yaki kai yawa to mutane kowa ya hake kanshi wanda duk ya ga abu na bayar da shi bai hadi ga abubuwan nan da suke faruwa gidan makwabta kowa yana gani to shi makwabcin nan da yake cikin wannan halin kai dubara ka hishi ko ilimi ka hishi ko tsoron Allah ka hishi menene ka hishi wanda duk da wannan ya shiga cikin wannan abun kai kake tsammanin ba zai kawo gare ka ba to ya kamata don Allah mu nan kwani mu yi kowa zama bisa hadari kamar bisa bakin reza ne muke zama da kadan ka motsa kana iya faduwa in kana tsaye bisa igiya to wallahi tallahi mu mai da hankali abubuwan duk da muke gani gidan makwabta in ba mu kare kanmu ba kariya biyu ce roƙon Allah zanka addu'a kuma da kiyayewa da abin da ke shiga yana fita mu tashi tsaye mu zan kamar mahaukata mu tsare kanmu mu san abin da muke hadi mu san wa muke fada mashi mu san abin da za mu dauka mu kai wani wuri me zai iya kawo kamar cika saka to ka gani duka waɗannan abubuwan su ne tsaro wallahi mutane su sani duk sanda Najeriya ta yi mura to Niger sai ta fara a sanda haka ne inda duk mura ya kama Najeriya to Niger sai ta yi tari in tana so in ba ta so
shirin tubalin tsaro ya tambaye sabon sarki na dogarawa Al-Kakadri At-Tawal ko ya yaji da kiran da aka yi wa sarakunan gargajiya a wurin wannan bikin wankan sarautar sa
tunan Allah ya karwa ga kujera abinda muke fadakar mu mutane kenan har ma dai bace iyaka saboda in ga mai dan uwa ya kama wuta ta samu na kullu abubuwan da muke gani a cikin Najeriya makwabce mu tashin hankali mutane sun ana zuwa ana ga mana ana cewa mutane sun yi gudu sun tawo cikin kasar mu su kwanta sai da su haihu kuma saboda kwana ya gagare sa ta to wallahi muna jawo hankali a cikin mai duk inda muka ga muka taru kai ba a wata ban jira a cikin ba surtu na bakin iyaka musamman muna tare da OEM tana sai mu kamuna suna zuwa ana ƙara waye musu abinda duk suka gani a cikin mai to su bi saboda su ne kunnuwan mu su ne idanu an ba su sadulin ne saboda in sun kaga wani abu su kira mu an ba mu sadulin ne follow duk hakimin da aka gane bakin iyaka ba wanda OEM ba wannan sadula ba saboda me saboda abu duk suka gani hakimi kai ya tsaya in ba da lambar sarki yana da tafrifi ko yana da CV ko yana da komisariya ko komisar akwai komisar na dogara ko ne san bakin iyaka a gidan ta ba
ana cewa kamar kuna da wasu ƴan gurin fitar ki cikin yankin ku daga Najeriya
eh suna shigowa kare ku nan bakin iyaka nan kure ga su zo mutane da dama da iyalin su wallahi ana ga mun kullun saboda ba kwana ma take yi dai da sai su ku mutane da dama da mata da iyalin su saboda sai su kuma saboda kwana ya gagare su Allah dai kyauta Allah ka sauki kuma gaskiya saboda Najeriya kasan mu makwabciya tana cikin wani irin hali wannan halin da kake ciki muna addu'a Allah shi yayi mana shi Allah shi yayi mata shi kuma ka Allah ka mana shi
sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗan bindiga suka kashe mutane biyar a garin Jeman Najeriya ta karamar hukumar mulki Lela a cikin jihar Sokoto dake iyaka da Jema ta Jamhuriyar Nijar da makuyar noma ce ta zama iyakar kasashen biyu da ta raba garuruwan biyu kamar yadda wani mutumin garin ya yi mini karin bayani ta wayar salula.
Yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji mu waɗancan biyu. Suna galme yanzu haka. Yanzu ya ake ciki nan garin ya ake ciki yanzu. Za a ta yi zana iza su yanzu nan. To wannan mataki an ka ɗauka su waɗanda suka yi wannan ɗanya aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka. Sun tsere sun yi daji. To watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugau ta kai musu farmaki a kamo su. To yanzu ya mutanen garin suke ciki ana yacca garin ana zaman dardar ake koya ake ciki.
Lokacin hira da kuka saurara mutum hudu ne aka gano su mutu daga baya ne aka gano na biyar ya kwanta dama yayin da mutane biyu da aka jima rauni sosai ke can asibitin ƙasa da ƙasa na garin Galmi a cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar rai kwakwai mutu kwakwai.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu Haruna Mamman Bako Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Zuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari. Shirin da dan gari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma ƙauyuka ko garuruwa masu tasowa. Shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki. Har ma da kalubalen da suke fuskanta domin tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita. A wannan makon shirin dangari mai gabatar da shi sunana Mansur Sani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma Hadarawa. Assalamu alaikum mai gari sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai ga masu sauraron Radio Muryar Amurka.
Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na farko dai ni ne mai garin Adara Sha'ibu Iro.
Mai Sha'ibu yaya aka ji da jagorancin al'umma?
Barka ka dai alhamdulillah alhamdulillah yau da an ce kai ke gaba to an ce sai ka sa hakuri. Masha Allah alhamdulillah da ni da jama'a muna nan mana ta zama hakuri yanmu da su.
Kai ne mai gari na nawa a wannan gari ka gaje ta ne ko kuma zabi aka yi ko kuma ya ne abin yake a takaice?
Wannan gari lalle ne mai gari na a gidanmu ne na biyar na gaje ta ne amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zabi.
Can ainihi zura uku ce ke shugabancin wannan wuri yanzu kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zabe duk da haka nan da aka ci gaba da rikon.
Tun can ainihi gidanmu ne ke jagorancin.
Za ka iya tuna lissa hamman takaitaccen waɗanda suka riƙe wannan gari na Adira?
Akwai su akwai kakanmu wanda ake ce ma Ɗanbuku. Daga Ɗanbuku dan kawkunya ce yake ji sunan shi na Abubakar ne ke amma saboda sarakai matan ɗaya su ne ke ce Buku. Muhalin Ɗanbukun kenan amma ɗan shi na farko babban kuma Haruna Ɗanbuku. Daga shi sai baban wanda ake ce Makira dan Boko to lokacin da ya abin an dai rukon kwariya rukon kwari shine wanda ya shiga tarihi na hudu na rukon kwariya bayan shi dada akai zabe ni aka zabe ni Allah sani shi yake darban in jagoranci jama'a garin Adara
wannan gari na Adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma waye kafa
to wannan gari a takaice da yanzu nan daga hawa nan ba sa tudu 1940 aka taso lokacin da aka yi cin ruwa aka kuma na sama da can gangare a gi tumara ta ibala tumara ta da
tumara
ta shi ma biyo ta ruwa da suka ta domu ai da tarihin gudanar da mu da tarne da radi ruwa da suka koro mu wala kai abin da na sani kenan daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai aka shekara da ta kai 100 a can gangare inan da wanda lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani abu yawwa wala
to wannan gari da ake ce mashi Adarawa ni ake nihi da Adarawa kanta
yawwa wannan gari ake ce mai Adar ainihin mutanen daga Adar din suke
yankin Tawa
yawa
buzaye ne su koko
gele buzaye dan melange ne akwai buzaye akwai gobura su ma duk daga can waje ainihin duk aka taso a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna Adara da ai makiyaya ne kakannin kakannin makiyaya ne to zuwa nan ne suna kiwo da busashen su inda muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi mutanen dan Karisa nan suna noma nan wajen da lokacin da damuna ta musu ya tashi to aka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta har haituwa to sai busashe suna ci da suka ga dai ana yawan yi masa banna mutanen nan sai suka ce kai za mu tashi Adaran ga mu bar musu wurin nan ka ji dalilin suna Adara
sai sunan ya sai zuwa rinka cewa
Adara da kwanza kike Adara Adara ka ji muharin tarihin Adara kenan
to wannan gari na Adarawa mutane dari nawa ne kuku san kai dubban nai nawa
to ga yanzu da mun kai 4000 da dan wani abu
mai gari kana da mutane
akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an dumul kwambe ne da aka yi resan sama mu 3000 da wajen 600 da wani abu ne yanzu ko aka ka
an ƙara
mun ƙara garuwa
da maza da mata da yara da manya su suka yawa a yankin
mata sun yawa to an ga zamani ma ba sai ma an gani ba mata sun yawa
to su wane ne ke cikin garin kaman ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiyo me yake kwacewa a wannan yanki
to ga yanzu da noman da shi ya kwaciya akasari aka kasa kishi 100 to kishi wajen 70 zuwa 80 don noma ne kiyo ana yin kiyo ba dai sosai ba
da matasan duka koko
duka dole noma tushen arziki
to bangaren ci gaban gari akwai wutar lantarki a garinka akwai famfo na ruwa
to lalacin ci gaban gari su ne da ake cewa ai su ne ma da ainihin bariki
su ne birni
ko ba hali ba to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba saudace mu ba ko ba hali ba me ba saudace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba daddare ka tashi ba zuwa ƙarfe 2 abinda ya zo ƙarfe 4 ba ka samu ruwa ka gani baya ba zan yi ko ba ko ina ke da famfo bai wuce gida mai aske gidan ya kai 20 ma mai famfo
cikin
dubban nan gidaje ga ko akwai saura
ba a yi rijiya
suka ba ya rijiya tana nan yanzu masu anda Allah ba hali suna yi cikin gidajen su dole to akwai ta cikin gari wanda ke garin mu guda biyu da baki sake da furaji yanzu suna aiki da baki sake da furaji wannan ya buga
to bangaren abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko tsotsoti akwai sa a wannan yanki naka
sashen addini dai muna da addini mun na musulunci
akwai coci cikin gari
ba mu da coci eh amma muna da masallatai sosai
akwai coci wa'anda koda ba nan ba nan suke rayuwa suna zuwa nori suna abin nan
to wanda na sani akwai guda daya guda daya ne gare mu shi ma sai da yaje can ibada shi wanda suke yi
kuma ba angoma cikin ba
dan gwamnati ko ai addini shi eh mana kari na ba ni ba ka tona ba ni koraka addinin ka da wancan za an dole sai kai nau kai ko cewa za ka sai na naka kenan ko ai sha'ani shi inda aka ce like like
to ina maganar makarantun koko da na zamani akwai sodatattu a wannan yanki naka
to gaskiya makarantun su ne ba mu da sodatattu inda yanzu ka ga yanzu na equal primary dai cike gare mu na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje yanzu kaga yaran mu wasu sun ta jiratawa wasu sahu wasu nan da yake mun dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake kawai kaga kana da hali ayano kan ka jirata ko zawo sai kai dan ma dai kai ta nasara ne mun shi tarasar kamar doshi nan ku zama radi eh to nan ba da muna da nan kalubale
kun yi ladji can baya ko kuma kun bijire ma cigaban da aka samu wajen asa daya karatun boko wanda da a ce kun matsadin ku gaba a wancan lokacin nan da wadancan shekaru 40 din da yanzu kun samu an kula da ku wajen bangaren jina la kwaloli ko makarantun boko
mu ba a ce mun sha da baya bisa sa ya la kwal
kusawa can baya shekaru da yawa
shekaru da yawa
an samu ministoci ko kuma deputoci daga yankin Adarawa
lalle ko ba a samu ministoci ba dai an samu dai ɗan wanda dai ɗan hoka da dai aka an samu ba ka gwalgwalo
akwai manyan ma'aikata wanda ƴan asalin san Adarawa ne
kwarai 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 akwai su
kai na maganar bangaren siyasa jami'u in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen koyi fitowa da ƙura'a
sosai ko suke alfahari sosai ma nan kasan jirata kabna ai jirata muke bi amma yanda suke alfahari da mu ko sauran ko jirata gari ba alfahari da ita kana tabbas
akwai proje masu kawo ci maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna bada tallafin yana isa ga al'umma an ba mai gari
eh tabbas suna badawa amma yanzu abin ka san mai gari wani da wannan lokaci Allah kan siyasa sai a dan mai da shi kauye
sai dai a shiga
cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma an huma gari da yake shi amma dai shi jirgin shara dai eh
amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a
ba eh al'umma za a ba yo ni ba al'umma bane mai gari ba al'umma bane
eh
kina ba gari ba su kudi gari ba har sallar ga mai gari ba
ba ba albashi
yo ina da can tsotan ya dauke wannan alƙawari kuma Allah ka wannan lokaci
ya rubu manyan gona kai ga mai gari
ba su sun zama gidaje
na mutane
mu kaji ma tsin da ma babban ma kalubalen mu nan
me kalubale
yawa gonaki mai sun koma gidaje
wa mai da su
a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa
kuna da wani abu wanda za a ci shine shidar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa
to can ai abin da to kawai shi noman ne haci to yanzu ba hacin tunda zaka yanzu wasu wannan abin da aka shi wasu da akwai da wanda ba su da gonakin babu gari ya canye yanzu abin da ke alfari da shi fadama ya zogale wannan da ke aiki da shi kina kawai
akwai su ne
eh wannan akwai zogale a cikin perimeter eh to shi ne muke son gwamnati muna kiyaye gari ta fadama da ke garin mu ta ƙara kama mu a samu ko gandarin a maida mu ita ko nan mu zanki samu ko ya zogale muna da
na magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu
muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin banka ga ruwa na wuce wallahi ba ka
ruwa ko gidan mai gari
ba ka tsallakawa nan duk sun ce akwai koren musa na cikin garin mu cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan mu shi ma koke muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga koren ta kai hudu ta sai mu gaba wallahi Allah dai kyauta kawai
to karshe me kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke aka ce wanga dan Adarawa ne
al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka ce su zama to cinciya ma daurin ke daya su zama to ko masu kishi abinda ya kai ka kada a kan shi abinda duk aka ce ne ta hanya ne
masu sauraron gidan radio muryar Amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka dibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa. Amma idan sauran abokan aiki na gidan radio VOA Hausa, sunana Mansur Sani daga nan Maradi Jamhuriyar Niger, nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dangari akan cigari.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.